هو التأديب. ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور أمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إن قوام سؤال بركة بركة بودفاك خادوا أولا مجلسين ماكو ماكو ودمك كراكلتا في مختصر الأخبري واللغر العلامة عبد الرحمن ابن الصغير الأخبري. يوم منا شرنا بيردوة الربيع الآخر إجرانا لشكرا دو آيانا تريه دون أربعين دا أكو ونديني لثلاثين قوات الشاء دايا ميلادية تدبو بيودا شرنا دايا wannan shine darasinmu na shida a cikin wannan littafi mai albarka. Akwai ƙarshen gaba kafin wanda Malam Salis ya karanta, wanda mun fassara ta muka ce zami fashin bakin ta shine wa in asabahu shay'un shakka fi najasati fala nadha alayhi. Idan wani abu ya taba ka wanda baka da tabbas najasa ne, kake kokonto shin najasa ne ko ba najasa bane, to malamai suka ce sai a koma asali. Asali shine komai yana da tsarki, baka cewa kaza yana da najasa sai ka samu hujja akan cewa tabbas najasa ne. Amma kawai kasancewar kana kokonto tana iya yiwa ya zama najasa, wannan bai isa ya zama hujja ba ta najasta shi. Don haka idan irin wannan ya same ka sai kake tunanin an ya ko najasa ne wannan, malam yace fala nadha, to ba sai kai yayyafi ba. Kenan yaushe ne za ka yi yafi yayin da ya zamto na jasa ne kana da yaƙini, domin al-yaqinu la yazulu bishakk. Kawai wannan kokwantar sai shaitan ba kai wasa ba ya shigan maka ta wannan kofar, sai ya sa duk abin da ya taba ka komai tsarkinsa sai ka dinga tunanin cewa wannan wataƙila da jasa ne. A hankali kuma idan imagination ya yi ta faɗaɗa sai ka ga bautar Allah, sai ka ga ibadar mutum ta samu shakku, sai ya zama akwai matsala. Shi ya sa ma malamai suka ce to haka na lamarin da sha'anin yake, a yayin da mutum yake tunanin cewa to abin da ya same shi din shin wato ya ce wa in asabahu shay, ko idan wani abu ya same shi shakka fi najasatihi, da yake shakkun shin najasa ne ko ba najasa ba ne, fala nadha alayhi, babu wani ya faruwa da lafiya. To haka na lamarin da sha'anin yake, abin a ce wato ba shi da matabbas shin najasa ma ta taba shi ko ba ta taba shi ba, shi ma kokonto yake, asali shi ne ba ta taba shi ba. Ba za ka hukunci da ta taba ka ba har sai ka ga asar din, sai ka ga gurbinta, sai ka ga alamunta, sai ka ga danshi-danshinta, sai ka ga alamun ta damfaru da kaya. Amma kawai mujalladin tunanin akwai yiwuwar fa ta taba ne, ina alama? Matsawar ba alama a tufarta ka, to shi kenan ko a wurin sallar to lafiya lau. To sai malamai sai suka ce shin wannan matsalar ta shafi kaya daidai take da ta shafi jiki, ma'ana yayin da na zo watakila a jikina a buɗe, kawai sai nake tunanin cewa ga wani abu mai danshi-danshi ya taɓa ni, washa tattufi na najasatihi, kuma nake shakku shin najasa ne ko ba najasa ba, shin hukuncin su daya abin da yake ya shafi fatan mutum, jikin mutum daidai yake da tufafin mutum da wurin sallah? Malamai sun tattauna, amma da yawan su dai a'immatul malikiyya suka tafi akan a'a idan jiki ne wannan kamata ya mutum ya wanke, me kamata ya mutum ya wanke, har ma a ɗaya daga cikin a'immatul malikiyya da ake kiransa al-Bunani yayi naqalin wujubul ghusl, amma dai akwai fatawa cikin malikiyya cewa hukuncin nasu ɗaya ne, ana yadda tufafi za a yi, za a yi mai al-maqsu, za a yi mai yayyafi a yi ya faruwa wurin da ake sallah, shi ma idan irin wannan ta faru za a yi ya faruwa, to kazalika jiki ma shi ma za a yi ya faruwa shi kenan. Domin menene maqsudi ne? Maqsudi shine ba a yadda wato ka kusanci Allah subhanahu wa ta'ala ba a halin kasancewa kana mai cuɗanya da ita wannan da take. ana so ka jewa Allah subhanahu wa ta'ala kana cikin qahar cikin cikin tsarki domin tsarki shine mafi cikar hali to kuma sai ya zanto cewa babu lokacin da ya dace zanto mutun ya tafi tare da tsarki din sama da ni lokacin da yake ganawa da Ubangiji subhanahu wa ta'ala to daga nan kuma sai abinda malam ya karanta yake cewa man tadhakkara najasata wa huwa fi ssalat wanda sai bayan ya tada sallah yana cikin sallah sai ya tuna cewa akwai najasa da ta same shi a tufafinsa yace nan qata'a sai ya yanke sallah ko ma'ana kenan kamar malam yana cewa da mujarradin tunawa automatically sallar ta lalace sai ya mai fita daga cikin sallar sai ya gafe gusar da wannan najasa sannan sai ya dawo ya fara ta daga farko ko to amma anan malamai suka tattauna suka ce nan ana magana akan irin najasar da shari'a ba ta rangwame akan ta ba fuqaha sun tattauna akan cewa wani zubin jini ne zai dan isa a tufafinka ya je zai yanka kaza ko wani abu makamancin haka jinin ba zubaye ba yadda shine har suke fadar iyakacin sa da me bai kai kwabo bai kai girman kasa yake da addirham ko dirham kamar da kai kwabo ko abin da yake kama da haka Allah to wannan ma'fuun anhu an yi rangwame akan sa kenan najasar da ta girmama cewa ga taran ta fito karara irin wannan wanda babu rangwame a cikin ta to da zaran mutun ya tuna wannan qata sai ya yanke sallar tasa to yaya zai idan ya kasance shine liman idan shine liman ya tsakhris sai ya sa wakilci ma'ana sai ya dama shi sallar sa already ta baci automatically ta baci ko sai ya juyo sai ya ja mai hankali sai ya tashi kuma shi kuma sai ya dora daga inda ya tsaya sai ya dora daga inda ya tsaya suka ce haka na lamarin yake da abin a ce limamin ya shiga gaba ya fara yin sallah sai wani ku ya samu yaqini cewa me bawan Allah nan da yake mana limanci akwai najasa a tufafinsa to ya wajaba a mai tambihi bal fuqaha suka tafi da nesa ma suka ce kai abun a ce ma babu wata hanya da za a iya mai tambihi sai dai daga cikin mamun wani ya ce ya fata mala akwai kaza a suturak ce ya juzu zalika kuma sallarsa ba ta baci ba saboda wannan abin da yake yana cikin maslahatu salah yana cikin maslahar gyaran sallar sai ya dora a sallarsa ba wani abin nan ana koda an yi raka'a kenan ko abin da ya kama da haka zai shiga mata malam tufafin nan naka akwai najasa ma'ana idan ba zai iya tambihantuwa ba zai iya daukan wato bayanin ba dole sai ta wannan hanyar suka ce kuma ya ci gaba da sallarsa lafiya lau babu wata matsala to duka dai wannan matsalar in ka so za ka iya kawo mata suwar za ka iya kawo mata yanayin da za ta iya faruwa misali banda abin da malam ya faɗa mutum ne ya shiga sallah ya san cewa akwai najasa a jikinsa amma da lokacin sallah ya zo ya mance saboda sabgogi yana cewa bari ya fita ya bi ta nan wurin a can akwai banɗaki ya zuba ruwa ko sai ya shiga wata sabgar sai ya mance ya shiga wasu sabgogin har lokacin sallah ya zo ya riƙe shi dan haka ba shi ya tashi tuna cewa akwai wannan najasar ba kuma ba wanda ya san akwai najasar ballantana ya tunatar da shi har sai da ya sallame to a wannan suka ce a adadin lokaci idan da kwai sauran raguwar lokaci sai ya maimaita sallar yaya ne miqdarin sauran lokaci suka ce ta yadda zai je zai ishe shi ya je ya kusar da najasar ya zo har ya yi raka'a daya domin ita sallah bisa zance mafi rinjaye na fuqaha ana riskarta ne da raka'a yaya raka'a take shine riskar ruku'u yayin da za ka tafi kai ruku'u cikakken ruku'u ka ɗago to wannan ka riski raka'a wataƙila kada ka kawo mana ruɗani a abin da ya shafi riskar ladan jami'i wanda wannan shi yake sa wasu misali su fito a guje suna so su riski wannan a'a idan an tada sallah mutum ya taho a nitse abin da ya samu ya riska ya sallata kai koda tahiya ya samu, koda bai samu cikakken tahiya ba, matsawar ya zo ya salla tare da liman zai samu ladan jam'i. Sai dai ka san ladan jam'in din cikarsa ya fi wani cika, wanda misali ya zo ya riski ladan jiran liman, wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce mai riba, intibaru salati ba'da salah, yace falalikum riba, ya jira har sai an zo wannan ladan sa daban, da bambanci da wanda shi kuma ya dinga riskar kabbar harama, ladan sa daban, da bambanci da wanda ya riski fatiha, da bambanci da wanda shi kuma ya samu raka'o'in amma dai ka ce kusan raka'a ta farko din kamar ma ya zo ya riske su suna mai ruku'u, dukkanin su sun riski jam'i, amma kai ka san ma'aunin wancan ba daidai yake da naka. Shi yasa ma shari'a take ta kwadaitarwa akan zage dantse a zuwan sallaci a kan fari. Ɗaya daga cikin magabata malaman hadisi yana cewa yau shekararsa 40 kabbar harama ba ta kubce masa ba. To kuma duk irin wannan abin da mutum zai ga tasirinsa a cikin rayuwa ta fuskar buɗe da samun kwanciyar hankali da samun mafita yayin da aka shiga cikin kunci da samun warwarewar lamurra, duk wannan abin suna da tasirinsu da suke haifarwa a rayuwar ɗan adam na albarka, haifar da 'ya'ya na ƙwarai, zaman lafiya tsakaninka da iyali da abin da ya shafi wannan. Ga wani misalin na biyu wanda shi ma zai iya shiga cikin wannan matsalar, yayin da ya kasance mutum ya shiga cikin sallah ya san cewa akwai najasa a jikinsa, amma kuma tsakanin sanin da shiga sallar ba yawa kawai sai ya mance, yana mancewa shi ma bai tashi tunawa ba sai da ya sallar, shi ma kamar waccan shima kamar waccan ne a'adatul waqti. Wannan matsalolin duka an gina su akan cewa izalatul najasa wajibi ne ma'az zikri wal qudrah, busar da najasa wajibi ne mutum ya busar da najasa, matsawar bai mance ba kuma zai iya. Allah ya kiyaye wanda aka tsare shi a cikin inda da najasa a wurin, zaka mai maganar ya busar da najasa imma daga tufafinsa ko jikinsa ko inda yake, Allah ya kare, Allah ya kare, Allah ya kare, kamar wanda ake tsare su. Kaga wannan babu maganar, wannan zai salla da halinsa da yanayinsa, ko kofa ta kulle mutum misali ya shiga ban daki kofa ta kulle shi ko wani abu makamanci, babu wani a kusa da zai iya bude mai ko abin da ya kama da haka, wataƙila ya ɗan tsahon wani lokaci a cikin abin, ya zai yi wannan? Kaga tare da ya sani din amma ba shi da kudura, an gane. To duka canjawar yanayin sai ya canja hukuncin. Malam ya ci gaba da cewa yace illa an ya khafa khurujal waqti, ma'ana ba can yace zai rama ta ba matsawar akwai ragowar lokaci, muka ce miqdarin yadda zai iya riskar raka'a guda, ce to illa an ya khafa khurujal waqti, ma'ana idan har sai dai idan ya ji tsoron lokaci zai fita. Mafhumin sa kenan, akwai abin da aka shafe cewa idan ya ji tsoron lokaci me zai fita, to wannan me babu laifi, babu komai a kansa. Me ake nufi da wannan? Idan ya ji tsoron lokaci zai fita, to a nan sai ya salla da najasa. Shine malamai sai suka ce a nan abubuwa biyu ne suka haɗu, ga matsalar lokaci, ga matsalar busar da najasa. Sai suka ce kiyaye lokaci ya fi muhimmanci akan najasar, domin ita sallar an mata lokaci ƙayyadajje, kamar yadda alqur'ani mai girma Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa inna as-salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, hakika sallah ta kasance a babbar lantawa akan mu'minai wanda aka ƙayyade ta da wani lokaci sananne. Shigar lokacin sallah ya zama sharadi ne mai ingancinta. Sai fa a matsalolin da aka yi aka ba da damar mutum ko ya jam'u taqdim ko jam'u ta'khir, ya hada salloli makotan juna, ya tafi da ta farkon zuwa lokacin ta biyu, kaga shari'a ce ta bashi dama saboda dalilin tafiya ko abin da ya kama da haka. Wa kadhalika ko ya jam'u ta'khir, kamar ya janyo lokacin la'asar ya sallace ta a lokacin azhar, ko kaga ya janyo la'asar ta da lokacin azhar, gurin a'imma din da suke ganin za a yi haka, wanda mun san su malikiya la yaquluna bihadha su awrun su ba su da wannan fahimta su suna ganin aljam'u suri ake nufi shine jirkinta lokacin ta farko din hatta sai ta zo ƙarshen lokacinta ta yadda kana sallata ta kuma ta bin lokacinta ya shiga ita kuma sai ka sallace ta kaga wannan ya hada kenan azhar la asr da kuma magriba da isha amma dama ita asuba ita lokacinta daban ne ba a hada ta da kowace ba a rage ta daga adadinta kamar da ita ma magriba ukun nan ake ba a rage ta malam yace illa an yakhafa khurujal waqti sai dai idan ya ji tsoron yayin da zai ya tuna wannan najisar a jikinsa lokacin kuma zai fita ba zai ishe shi hayyade ya tsabtace wannan najisar ba ya dawo to a irin wannan shikenan sai ya sallata a haka ya tuna amma babu kudura saboda idan har ya tafi zai je yayi zai kuma rasa a lokaci to kuma ana so ya rufi sallah akan lokacinta kamar yadda ya tabbata a hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yace حديث ابن مسعود وان دينا تكون صحيحين يتي ناتم بيع النبي صلى الله عليه وسلم يألا يفسو تكون أيوكا سيتي الصلاة على وقتها وكما الصلاة لوقتها ينسلى أكلوك جلتا فأنا أنا سوكا كربوت دسام سلى أكلوك جلتا سمدا إتا مسألة لجسد sannan kuma duk sanda a malam yake magana al-waqt to a mazhaba cikin mazhaban malikiya yana nufin al-waqtul muqtaf lokaci zababban lokacin da mun san sun tafi akan cewa akwai lokaci na muftari akwai lokaci na laluri to lokacin na muftari ba a so ya kuce maka domin shine asalin abin da aka yi umarni a yi sallah a ciki sai dai idan ta ta'azza ba yadda mutum zai yi abin ya fi ƙarfinsa ya fita daga ikonsa ta yadda shi kansa bai sanya aka yi haka ba to kuma sai a shigo lokacin laluri malam ya ce wa man salla biha nasiyan haka yake ana ko wa man salla biha nasiyan wa tadhakkara ba'da as-salam a'ada fil waqt na ba da misalin sa a can ko wanda yin salla da najasa yana halin kasancewarsa mai mancewa dama akwai najasa a tare da shi wata dakkara ba'da salam amma sai ya tuna cewa wannan najasar me ya tuna ta bayan ya sallami a adatul waqti to idan akwai sauran lokaci to zai lalata ta ko wannan duka mun yi magana akai to idan ya kasance ya lamarin da sha'ani yake zamu ga anan malam bai bambance ba tsakanin najasar da ina irin najasar da misali mutum zai iya rabuwa da ita kamar najasa a takalmi idan ya zanto cewa najasar a takalminka take tare da cewa mu yanzu alhamdulillah duka an shimfiɗe shimfiɗa a cikin masallatanmu ba ma buƙatar mu shigo mu sallah da takalmi amma a wani yanayin mutum yana yin sallah da takalmi mutum ya saka takalminsa training canvas ya fita yana exercise ko wani makamancin haka ya bi wata hanya sai ya ga cewa ga lokacin magariba an yi kira sai ya ga bari ya ja gefen wata kwalta ko kan wani interlock ko abin da ya kama da haka sai ya saka wannan takalmin yana sallah da shi sai ya tuna cewa akwai najasa ta makare a ciki to a wurin malikiya ba su bambance ba cewa mutum zai iya rabuwa da abin da ko ba zai iya rabuwa ba amma ya tabbata a hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana ya zo ana sallah masallacin tarairayi ne da takalminsa kawai sai aka ga ya cire da sauri ya cire takalman nasa sai sahabbai ma duk suka cire nasu da aka yi sallama yake ya haka suka ce ya rasulullah mun ga ka cire ni sai ya ce ai jibrilu ya zo mu ya gaya mun cewa a ƙasarsu akwai najasa ya ce dan haka shi yasa na cire sai ya ce idan ɗayanku ya zo da takalminsa ta kama zai sallah to ya duba ƙarƙashin takalmin idan ya fahimci akwai wani abu da ya makale na najasa to ya goga su a ƙasa ma'ana ƙasa ita ma tana tsarkake najasa ya goga su a ƙasa wani musalli fi ma sai ya sallata a ci watakila mu wannan matsalar za ta fi mana waƙi'iyya a wurin abin da ya shafi sallar gawa ko sallar gawa tunda ba a cikin masallaci ake ba a waje ake yi to mutum sai ya zanto cewa mai kula da wannan kada kawai da ka kawai ya tada abin da mutum tunda babu inda mutum baya shiga na To bayan malam ya gama ya mana bayani akan tsarki domin shine mabudin sallah jibo ne wanda sallar ba za ta karbo sai an same shi matsawar tsarki ya tabu to sallar ma za ta tabu gurgudan yadda tsarki ya cika gurgudan yadda ladan sallah ma yake cika shine malamai suka ce wayannan abubuwan duk suna da alaka da junan su a mataki na farko ka tabbatar kai tsarkin ka ingantaccen tsarki yadda ake bukata ba tare da gaggawa ba ba tare da yin abin nan din ba yadda aka ce ba haka nan kuma kakka shigawa da kanka abin da ba a saka ba kamar irin waɗanda misali za su je suna fitsari bayan sun ga fitsarin su ce sai sun katse gaban su suna so har fitsarin da ma yayi saura a ciki sai ya fito wannan duk baya cikin abin da aka saka saboda me za ka bude kanka kofa ce ta wasu wasi banda cutar da kai da rashin lafiya da ka iya samu ai asali dama malamai suka ce ita najasa in tana asalin gurbin ta bata da hukunci an-najasatu fi ma'dinha la hukma laha da aka ba ruwanka da magana fitarin da ya fito shi ake magana da shi ba wanda yake ciki ba bai fito ba inda ake wanda yake ciki bai fito ba shi ma za a yi magana da shi to da waye zai sallah magana kuma ina tsoron kada ya zubo to wannan kuma shedan da yake so ya buda ma kai dai ka tabbatar a matsayinka na dan adam kai cikakken tsugunan da yanayin da duk abin da yake cikin ka kake so ka fitar da shi ka fitar da shi ka ba da isasshen lokaci kowa shi yafi kowa sanin dabi'ar kansa watakila wani minti uku ya wadatar da shi wani sai yayi minti biyar to ko ma menene dai ka ba da abin da a al'adance a lafiyance kai ingantaccen biyan bukata kai ingantaccen tsarki kuma tsarki din gusar da najasar da ta fito amma wanda ba ta fito ba kace sai ka sa hannunka ko kai kaza ta yadda kai dole sai ka fito wannan ba a saka ba baya cin abin da aka saka kuma mutum zai cutar da kansa to bayan malam ya gama wannan bayanin kai tsaye zai shiga mana alwala a matsayin alwala wani jigo daga cikin muhimman wani tushe daga cikin muhimman duwatsun da idan aka rasa ta babu sallah wadda ita ce take mai dauke alhadathul asghar hadathun nan guda biyu da malam yayi mana magana a baya yace tsarkin kari da tsarkin dauda da yazo wurin tsarkin kari ya kasa shi kashi biyu akwai karami akwai babba karamin shine wadda ake yi domin kusar da yanayin da mutum ya shiga sanadiyar fitar da ɗaya daga cikin abubuwa da suke fita daga mafita biyu kamar bawali da ghayati da abin da yake ɗaukar hukuncinsu to a nan malam sai ya fara da fara'idul wudu to a alwala menene wanda dole sai an yi shi in ba a yi shi ba babu alwala ya ce fara'idul wudu wannan farillai kenan abubuwan da suke na dole ana jam'anta su akan furud a ce furudul wudu ko a ce fara'idul wudu duk ma'anarsu daya shi kuma malamai suka ce al-fardu abin da yake wajibi suka ce shine abin da za a baka lada idan kai sannan kuma idan ka bar shi kaki za a yi maka hukuma ma yusabu fa'ilu wa yu'aqabu ala tarkihi duk abinda kana yi akwai lada umarni ne ya wajaba kai kana yi kuma za a rubuta ma lada sannan idan ka bar shi kuma ka ki da gangan da sakaci to shi kuma za a azabtar da kai kuma abin nan da ka bari din ba zai inganta ba suka ce wannan ita ce farillai ƴan uwa kamar da kuka sani farillai sun kasu kashi biyu akwai farillar da wani yake daukewa wani akwai farillar da ba a samun wakilci a ciki kowa sai ya yi ta to wannan farillar da za a ambata ta alwala babu wanda zai wakilce ka a ciki dole sai ka yi akwai abin da ake kira fardu ainin akwai abin da ake kira fardu kifaya fardu ainin kamar wannan tsarkin da muka yi magana ba wanda zai dauke maka kowa tsarkinsa daban kama alwalan kowa alwalansa daban amma kamar yanzu a zo ai salatul jana'iz mutun ya rasu a cikin unguwan nan ya wajaba wasu daga cikin musu wakilci wasu su zo su masa sallah idan duka muka hadu muka ki sallatar mutun dukkaninmu mun yi zuri mun yi laifi haka na yi masa sutura wanke shi da har zuwa aje a rufe shi wannan duk fardu kifaya dole ne a samu mutum daya a cikin wanda zai san magani zai san cututtuka ya zama likita saboda in babu da lafiya ya duba idan muka yi ittifaki muka ki duk mun zama masu laifi amma aka samu wasu suka tashi za su to sun dauke wargo dole ne a cikin mu a samu wadanda za su je su nemi ilimi dan su koya wa al'umma in duk muka yi ittifaki cewa ba ruwan mu kai waki da ilimin addini ba mu san me zai inganta addini ibadar mu me zai raurana dukkan mu mun yi laifi to haka fardu kifaya yake wancan kuma fardu aini to anan mallan yana magana akan fardu aini wannan ita ce maganar da yayi a farkon littafi yace summa ma'rifatu ma yuslihu bihi fardu aini sannan ya san abin da zai gyara farallan aininsa abinda Allah ya wajabta mai wanda ba wanda zai wakilce shi a ciki fara'idul wudu al-wudu suka ce ita ce ake kira alwala wani aiki ne wanda shari'a ta zo da shi ta siffata shi yadda yake na wanke wasu gabbai bisa wani yanayi na musamman da wata hay'a ta musamman a lokaci na musamman da niyya ta musamman domin akwai za mu zo mu magana akan niyyar nan tana da muhimmanci akwai bambancin da wanda zai bi gabobin alwala ya wanke amma ba da niyyar alwala ba da niyyar ya ji sanyi a jikinsa da niyyar jikinsa yayi kuru ya bushe da haka bari ya samu ruwa da bambanci da wanda shi kuma zai bi wannan gabbar kuma yayi yana niyyar a dan ya dauke wannan hadisin ko kuma dan ya zartar da umarnin da Allah ta'ala ya masa kai ita niyyar alwala din ma me ake nufi da ita kuma ya take yaya sigar ta take mallan yace faslun rarrabewa ma'ana anan to waccan maganar ta kare yanzu ga wani sabon batu zan kawo maka wanda shi ma zaune yake da gindinsa yana da muhimmanci yace fara'idul wudu ana zan ambata maka jumlar abin da ya tabbata a cikin malikiyya cewa kan mun ce ko da shi mallan yana kawo mana yadda fahimtar al-Imam Malik ko makarantar al-Imam Malik take wurin abin da ya shafi wannan al'amura na ibada yace fara'idul wudu'i sab'u abubuwan da suke farillai ayyukan da suke na farilla a cikin alwala guda bakwai an ce wai an kira ta da wudu daga wada'a daga nan kake cewa fulanun lahu wajhun wadi wani yana da fuska mai haske ma'ana akwai alamun imani akwai alamun wato akwai sakin fuska tattare da shi babu nuna kunci da mutane ba gajiyawa ana yana da shimfiɗar fuska suka ce tana da alaƙa da tsafta to mu ba za mu ce kwata-kwata alwala tsafta ba ce gaba ɗaya sai dai mu ce daga cikin ma'anoninta tsafta domin idan ka ce ma'anar ta tsafta ce gaba ɗaya wani zai maka tambaya ya ce a'a to ya za a ce alwala tsafta ce amma kuma yayin da ba za a iya alwalan ba a ce a yi taimama a ɗibi ƙasa a shafa sai ce kai wannan sabgar kamar akwai duka da warwara ce sai mu ce ita ibada in Allah ya shar'anta ibada yana sanya ɗan adam ya iya tsinkayar dalilan da yasa aka ce sannan a lokaci guda kuma ibada tana kunsar ma'anoni na jarrabawa kasancewar kawai a ce maka sa idan babu ruwa ko kuma akwai shi ba zai tabu ba buga hannunka ka karkade ko ka hure sannan kai haka sannan ka shafi fuskarka kayi taimama wannan kadai ya isa jarrabawa a gani Allah ya ce kai haka a gani zakai biyayya ko zaka ce a'a kai jikinka gaskiya ba zaka shafa kasa ba to amma idan ba a isharar masallaci ba za a yi ta kasuwa na ga wani abu mai ban mamaki wasu a Indiya suna ta tambular a cikin kashin shanu wallahi shay'un gharib mutum sai ya gode wa Allah da ni'imar imani saboda wani abu ne da suka yarda da shi suke ganin a cikinsa albarkar take kai a musulunci Allah ta'ala sa kai ka nisanci wannan ko kusa ko alama babu irin wannan ƙazantar a cikin shari'a kaga wannan ba iya warka bace ga tunanin ga wane ne amma ka kalli yadda shedan yake yi da dan adam idan dan adam ya wofuntar da kansa ya bar hanyar Allah to duk irin kisan nan ta dan adam sai Allah ya kaskantar da shi shi yasa yace summa wadadnahu asfala safili yace illal ladina amanu wa amilus salihat sune kadai ba za a kaskantar da su amma dan adam to yana cikin kaskanci duk yadda ya kai da ilimi da waye da sauransu amma sai ka ga in babu bai bi hanyar nan ta ma'aiki ba sallallahu alaihi wasallam to in ya maka wani abin zaka sha mamaki ga tarin ilimi ya yi ma kwana da kwanaki ba wanka ba wanka sai dai a dan shi shafa ruwa abin nan a kara gaba ba wanka ba wanki ba sallah ba salati ce fara'idul wudu'i sab'un farlan alwala guda bakwai ne wannan guda bakwai din da malam ya ambata guda hudu daga ciki muttafaqun alayhi malamai duka malaman musulunci sun yi ittifaqi akan farlancin su amma akwai sabani tsakanin su a cikin guda uku dalilin sabanin shine waɗannan guda hudu dukkanin su aya alqur'ani ta fada tace ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani idza qumtum ila salah in kun tashi zuwa sallah tace fasilu wujuhakum kun ga an faɗi wannan fuska dan haka babu tsakani da wannan fuska fasilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiqi ku wanke hannayenku izuwa gwiwar hannu wannan ila almarafiqi yana nufin zuwa dabda gwiwar hannun ko ku a'a ma'al marafiqi tare da gwiwar hannu dan sai ya zama kenan gwiwar hannun tana cikin inda za a wanke za mu tattauna akai akwai sabani tsakanin su kaga guda biyu kenan ko wamsahu bi ru'usikum ya ambaci shafar kai shi ma wannan ba su sabani ba shafar kai farilla ne sai dai inda sabanin nasu yake wane iya wani bangare za a shafa na kai ya waje ba a shafi dukkanin kan aje a fara ta babbar gaggaci aje baya a dawo da shi kuku a'a idan na shafi wani bangare na kan ya wadatar za mu tattauna a kan a wurin insha Allah ta'ala sai na sai ce wa arjulakum amsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn kaga an ambaci wanke kafafuwa to dan haka waɗannan guda hudun duka a immatul islam fuqaha'ul ansar babu sabani tsakanin su wajibi ne a wanke kaga kenan duk wanda yayi alwala ba tare da ya wanke wannan ɗaya daga cikin abin da aka faɗa ba yana cikin rikici dole sai ya koma ya wanke akwai matsala dole sai ya koma ya wanke amma waɗanda suka samu suka ƙaru juran su ilimi shine abin da ya shafi niyya shin niyya dole ce a alwala ko ba dole ba ce kuma yaya take sannan na biyu a cicudawa zai wadatar da ni yayin da zan zo wanke fuskata kawai misali shawa ce na bude ta ta jika min dukkanin fuskar ya wadatar kuma sai na sa hannuna na mummurta haka na idan hannu ne haka na idan kafa ce mun gane haka na matsalar kuma gaggautawa almuwalat a wata nuskar ya ambace ta walfawr a wata nuskar ya ambace ta almuwalat ma'ana idan to cewa baka bar gap ba tsakanin wannan gabar da zaka wanke zuwa waccan ta yadda har ma jiki zai bushe lokaci ya tsaho watakila ka shiga ma confusion cewa a ina ka tsaya ne daga ina zaka fara an gane waɗannan guda uku sun karu jumin su ilimi mu ɗauke su ɗaya bayan ɗaya mu ji me malamai suka ce akai wanne ne na farko na sai malam ya kawo maganar a niyya malamai suka tattauna suka ce me ake nufi da niyya suka ce jimirin aiki ka kulla a zuciyarka cewa za ka yi kaza wannan ita ce niyya wannan sai yasa suka tafi akan kenan mahallin ta zuciya ne ita niyya a zuci take kenan baka da buƙatar in za ka yi sallah ka ce na yi niyyar yin sallah azhar tare da liman a kan lokacinta sannan kai Allahu akbar nawaitu salatul dhuhr ada'an ma'al imam ko zaru-zaru tayyawa ko malamai suka ce ba za a ce haka ba tunda da zarar ka taso ai dama me ma ya fito da kai daga gidanka ba sallah ba me yasa kai alwala sallar kai da haka sadar tun daga nan aka fara ma daura niyyar da haka da kazo ka tsaya a sau dama ka yi niyyar yin sallah da haka sai suka ce bigiranta zuciya ne kuma wani sabon abu ne a ce ma kana furtata annabi sallallahu alaihi wasallam bai taɓa furta niyya bai taɓa koya wa sahabbansa su furta niyya ba ba a buƙatar sai an furta niyya ai Allah subhanahu wataala wanda yake alimun bi zati sudur shine cikakken masani da abin da suka ka suka abin nan ya sani wata sallah kai niyyar ya gani tun kafin ma ka niyyata ya san za ka niyyata din dan haka to baka buƙatar ka gaya wa wani to shine suka ce wurin niyyar nan zaka iya kallon ta fuskoki da dama ko dai ka ce niyyar nan ana nufin mutun ya kudirce a zuciyarsa yana so wannan halin da ya shiga da zai hana shi yin wannan ibada yana so yayi aikin da Allah ya shar'anta mai wanda zai fitar da shi daga wannan stage din ya fitar da shi daga wannan yanayin raf'ul hadath kenan ko yayi bawali yayi bayan gari yayi kaza yayi hutu to bari yayi wannan aikin da Allah ta'ala ya shar'anta na alwala ta yadda zai fitar daga wannan stage din da ya hana shi yin sallar yadda zai samu yin sallar suka ce idan ka kudirce wannan kayi ne suka ce idan ka so kuma zaka iya kudirce cewa bari mai abin da Allah ya yi mun umarni wanda in babu shi sallar ba za ta inganta ba suka ce kayi niyya niyya ta kullike to malaman da suke ganin cewa niyya din nan farilla ce ai suna ganin cewa ita niyyar da muhimmancin ta ya kai cewa ita ce take bambanta aikin al'ada da na addini ita ce za ta bambanta aikin al'ada da na addini aikin da aka saba yi yau da kullun da kuma aikin addini kaga idan mutum yazo ya wuce gabobin alwala dan ya ji sanyi wannan sunan sa ya ji sanyi ya jika jikin sa dan haka a wurin malaman da suke ganin niyya farilla ce wanda daga cikin su akwai malikiya da yayi alwala ba yaje ya cikin famko yayi duk sifar yadda ake abun alwala kake ne ba alwala nake ba wallahi ina dan jijjiga jikina ne dan in samu abun to kuma dama ya gaya maka bashi da alwala sai lokacin sallah yayi aka zo za a shiga masallaci ga kuma malam baka da alwala ai da zuba alwala kai ba kai da bakin ka kace me ke ba alwala kake ba kakkin ka ba kudurce alwala dan haka koma ka je da bambanci ga wanda shi kuma zai zo ba lokacin sallah bane ya bi dukkan matakan da ake na alwala cikakkiya gafi ta mala alwala ake ci eh wallahi ai ka san ba masu zuwa haka sai da tsaki kaga wannan lafiya ne menene bambanta tsakanin su ga aikin iri daya niyya kai a cikin ibada din ma niyya ita take bambanta jinsin ayyuka da bambanci da alwalar da zaka yi ta wadda tarfu'ul hadath ce dan ta dauke maka yanayi na rashin tsarki da kuma alwalar da jaddada ta zaka yi waccan jaddada waccan wajibi ce wannan kuma ba wajibi bace sunna ce wannan ta farko waccan ta biyun haske ne akan haske nurun ala nur haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi duk sanda zai salla sai ya alwala tare da kuma randa aka yi fathu makka ya nuna abun mamaki da alwala daya duka yi sallolin to shin ita rike alwala falala ce tana nuna cewa wanda yafi kowa rike alwala wannan yana nuna cewa yafi kowa karfin imani ko ko wannan bashi da malam ya ce ko bashi da alaka da karfin imani ya da alaka da halittar mutum halitta ce halitta ce wani Allah ya bashi iya rikewa buƙatuwarsa zuwa bawali da bayan gari da sauransu saboda yanayin halittarsa da yanayin yadda yake cin abu da sauransu bashi da buƙatar ya maimaita abu wani yana da sakakken ciki wani baya iya rike fitsari wani muhimmi dai mutum ya yi la'akari da halinsa kuma ya zamto mai kulawa ta yadda ba zai bauta wa Allah a yanayin da bai dace ba to malamai sun yi istinbatun wannan niyyar karkashin qauluhu ta'ala idza qumtu yayin da kuka nufi kuka tashi kuna masu niyyar ku yi sallah, ce ai dole sai an kudurce ta kenan. Suka ce kuma za mu ga cewa a duk inda ake ambaton aiki, suka ce me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace innamal a'malu binniyyat, wanda in ka tashi fassara sai ka ce kadai dai ayyukan da suke samun karbuwa a wurin Allah su ne waɗanda aka yi su da kyakkyawan niyya. Sai suka ce ai annabi sallallahu alaihi wasallam nan ya sanya niyya ta zanto sharadi ne na karɓar aiki, to ya za ka zo aikin ibada ba za ka sa niyya? Suka ce dole ka sa niyya. Suka ce ga alqur'ani yace wa ma umiru illa li ya'budu Allah mukhlisi, da haka kenan mutun dole ya kudurce, wanda gaskiya maganar niyyar nan a karfin nata ya isa sosai. To abin tambaye shine daga ina niyyar take farawa, tunda dai bisa farillar fuska aka fara ambata. Shin yayin da nazo zan wanke hannaye na da bayan na shigar da su cikin mazubin idan bai buɗaɗɗen abin nan ne, daga nan zan fara niyyar? Ko ku a'a, nan tun da shi ba dole bane sunna ne sai na zo wanke fuska? Malamai sun karu junan su ilimi a cikin mazhaba, amma dukkanin su suna ganin cewa dai niyyar za ta kullu ne gabanin wanke fuska. Amma sun karu junan su ilimi, shin tana farawa ne daga wanke hannu ko ku sai bayan wanke hannu kafin a wanke fuska? Amma wasu sun yi kokarin jam'i tsakanin aqwalin cewa a'a, mutum ya kamata da zarar zai fara aikin alwala din izamto ya kulla niyyarsa sai kuma ya tafi da niyyar, shikenan sai ya kammala aikin sa lafiya lau. Wannan matsalar niyyar yana da muhimmanci ne, muku ishara akan ta cewa duk wanda yayi wannan niyyar alwala din, duk wanda yazo yayi alwala ba tare da yayi niyyar din ba, to wannan ba zai halatta masa yin sallah, saboda abin da yayi yawo wanke jikinsa ne, ya jijjika jikinsa ne. Haka na wannan matsalar za ta jaddadu, za mu sake karanta abin da ya shafi wanka. Abin da ya shafi wanka, mutumin da janaba ta kama shi yana ta kokarin yayi wanka, bai yi wankan ba, sai ya fito a gari irin na damuna, sai ruwa ya zane shi kwata-kwata a niyyarsa, bai kulla niyyar cewa wannan wankan na janaba bane. Idan babu niyyar nan yana nan da janaba. A yayin da malaman da ba su sanya niyya ba suna ganin a'a, kawai manufar shi ne ruwan ya gudana a jikinsa, kamar Ahnaf da wanda suka yi musu muwafaqa, za su tafi akan cewa a to wannan shikenan ya tsarkaka. A shahid kaga niyya sai ta sa koda aikin ya zo da sifar da ake aikata abin da aka shar'anta, amma sai ya zama ba a karɓe shi. To sannan malam ya ambaci wa ghaslul wajhi ala misu kai rago lokaci ko na'am in ki goma to insha Allah wa ghaslul wajhi, da wanke fuskoki, wanke fuska. Malamai suka ce an kira fuska da fuska domin da sunan fuska domin duk abin da zaka kalla haka kake juyawa sosai ka kalle shi, ma'ana direction din nan da kake kallo, to wannan abin nan din da yake kallon wannan direction din ita ce fuska. Suka ce ana iyakance fuska daga mafarar mabubbugan gashi na al'ada, ma'ana akwai wanda zaka ga gashinsa shi ya sako haggoshinsa, wannan ba gashi bane na al'ada, ko kuma a'a yana da sanko gashinsa ya janye baya ko wani abu makamancin, a'a a al'adance daga ina gashi yake farawa, to daidai wannan mabubbugar nan za ka fara sa alama, ka taho ka taho har ƙarshen haɓaka, har ƙarshen haɓaka. Wasu daga cikin malamai sun lissafa a cikin guluwi, ka ga mutum garin ya wanke fuskarsa, ka ga har wuya mutum yake wankewa, wuya baya cin abin da aka ce a wanke, yana cikin guluwi a wanke abin, ba kwa lura wani hannun ɗin wuyarsa za ka ga ruwa, waye saka? Da Allah ya so a wanke wuya, da ya ce ku wanke har da wuyan, ba a sa ka ba, kada ka wanke, da ka zama a karan bana iya abin da aka ce ka shi zaka. Suka ce to kuma wannan a tsaye kenan, a kwance kuma? Suka ce ko dai ya zama cewa ga wanda yake da gashi a nan gefen nan din sa kenan, daidai inda gashin ya fara har zuwa mafarin nan, wannan kauli ne a cikin malikiya, amma kaulin da yafi shi shahara kuma yafi shi inganci shine a'a daga nan gindin kunne har zuwa ya dangane da ɗaya gindin kunnen. Wannan kaga fuska a tsaye kenan da a kwance, to dukkaninta duk abin da yake tsakiyar kuma za a wawwanke shi. Mutum zai wawwanke kwararen da yake tsakanin hancinsa, kwarmin ido, duka gefe, da abin da ya bayyana nan na leɓensa da nan ɗinsa, duka zai wawwanke shi. Wannan ita ce alwajhu, zai wanke fuskarsa. To har ma malamai suke yin tambayi, suke cewa wurin wanke wannan ana so mutum ya wanke da nutsuwa. Har akwai wani babban malami na Malikiya Al-Madiyuni yake cewa akwai wasu ɗabi'u guda biyar, duk wanda ka ga yana yi to alama ce ta cewa shi jahili ne. Yace akwai wanda zaka ga yayin wanke fuska kamar marin fuskar su suke, ruwan kamar irin haka watsa shi suke a fuska, ba haka ake. Ko ka ga mutum babban mutum amma yana irin wanke fuskar yara, in ya zuba ruwan kuma yana busa ruwan ka ganshi fufu fufu haka yana abin. Ana so ne mutum yayin da mutum yake ibada, wato ita wannan khushu'in da ake samu a sallah, mun ce fa yana farawa ne tun daga tsarki. Wanda ya je yayi tahara a harjitse, to ka lura da shi a harjitse zai zo yayi alwala, a harjitse zai je ya sallah. Ba magana ya samu nutsuwa balantana ya hankalci abinda ake so a hankalta, amma wanda ya antse ya yi fahara antse ya je alwala antse, ko ka lura da shi zaka ga ya sallah. Yace kamar marin fuska da ruwa, kamar yayin da zaka ga mutum har kawai ya kirkiro wani zikiri ko Allahu akbar ko wani abu da ba a tashi ba a wannan gaba, tare da cewa inda a ce an shar'anta shari'a za ta kawo, ba a san mutum ya ci gyaran shari'a, kawai ka ɗauke ta a yadda take haka. Wa ma kana rabbuka nasiya, Ubangiji ta'ala baya mantuwa. Kamar yadda al-Imam Ibn al-Arabi shi ma ya yi inkarin wannan da yawa, al-Maliki rahmatullahi alayhi ya ce wannan duka aikin a jahilai ne. To sai wa ghaslu al-yadaini ila al-mirfaqain, malam ya ce da wanke hannaye har izuwa me? Na'am, gwiwar hannu. Har izuwa gwiwar hannu, wannan zaka iya fassara shi, malamai sun fassara shi da ma'ana biyu. In aka ce izuwa, ma'ana sai ya zama kenan da ta dangane da nan. Inda gwiwar hannun ta fara baya ce. Ma'ana idan mun ɗauke ta lintiha'il ghaya kenan. Idan an ce kuma ila, anan ta zo da ma'anar ma'a, ma'ana sai zama ma'al mirfaqaini. To zancen da ya fi shuhura abinda Malikiya suka karɓa shi ne ma'al mirfaqaini, ilal mirfaqaini, ma'ana ita ma gwiwar hannun tana ciki. Kuma wannan shi ya fi dacewa da sifar alwalar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Misali sayyidina Abu Huraira radiyallahu anhu ya yi alwala, sahabin ya ce hatta shara'a fil abd, har sai da danshi-danshin ruwan ya fara shigowa dantsansa, ya ce ya wanke kafarsa ya shallake idan sawu har sai da danshi-danshin ruwan ya fara daga wajen kauri-kaurinsa, sai ya ce a ƙarshe kuma ya ce na ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi irin wannan alwalar ta. Da haka kiran kai ɗaya sai a shigar da al-mirfaqaini, ko? To amma abin tambaya, ga wata tambayar, shi daga ina al-yadu yake farawa? Tunda yayin da zan fara alwala na wanke iyalan tafin hannuwa, to nan sai in na zo kawai zan ɗora ne daga nan kenan zuwa nan, ko kuwa a gaba ɗayansa zan ɗauko shi na wannan ɗinsa zuwa ƙarshe? Yaya hannu ne? Gaba ɗayansa zan haɗa, ko? Zan haɗa gaba ɗayansa na wanke shi kenan. To ƴan uwa, wannan farilla ta uku cikin farillan alwala, na yi muku ishara zuwa ga sabanin malamai. To shine ma malamai suka kawo wasu mas'aloli kamar akan wannan shigar da gwiwar hannu. Ibn Abi Zaid Al-Qayrawani, marubucin risala, shi ma yake cewa yace shigar da su shine yafi, shine al-ahwat, ma'ana baya ganin suna cikin dole kenan, yana ganin wannan iladin lilghaya, lintihail ghaya, ma'ana inda za ka yi haka ka tsaya a nan gurin alwalarka ta inganta. Yace sai dai amma in ka shigar da su shine yafi, saboda da ka shigar da su ka fita daga rikici, ka fita daga rikici. Wanda yake ganin wajibi ne a shigar da su ba zai ce maka gafar ta malam akwai lum'a a gwiwar hannunka ba, ka wanke ba, ka riga ka shigar, ka fita daga rikici. Sannan kuma wanke mirfaqain din wujuban, wannan shine fatawar babban almajirin Imam Malik ibn al-Qasim rahmatullahi alayhi, cewa za a wanke da shi kuma wajibi ne. To ya matsalar take yayin da ya kasance na zo wanke hannuna kuma ina da zobe? Malamai sun tattauna suka ce sabani cikin mazhaba, cewa mutum zai wanke hannunsa ba tare da ya jujjuya ba, ba tare da ya cire ba. Wannan wani kauli ne a ciki. A yayin da wasu suke ganin a'a, kamata yayi dai mutum ya dan jujjuya zoban nasa yadda mai ruwa din zai shiga, kamar Ibn Habib al-Maliki, kamar Ibn Abd al-Hakam, dukkaninsu suna ganin wajibi ne sai mai sai an cire, saboda ai shi ma karkashin zoban akwai wata lum'a da za a iya samu wanda ya wajaba a wanke ta. Duk da Ibn Bashir yana ganin abun akwai tajazzu, ba dole bane, mana idan mutum bai wanke ba babu matsala. Wanda suke ganin ba dole bane suna ganin kamar abu ne wanda ta ummu bil balwa, mazaje sun saba su sa zobe ko mata sun saba su sa zobe, to yayin da aka zo sai da mutum ya zo alwala, sannan ya dinga kokarin ya zai kici-kici sai ya cire zobe. Akwai zoban da in ya shiga mata kila sai an dan saka wani abu mai dan yauki-yauki zai fita, dan haka suna ganin kamar al-mashaqqatu tajlibu at-taysir, suna ganin wannan dan abin da zai saura ma'fuun anhu, an yi rangwame a kansa, an gane. To abinda suka yi la'akari da shi kenan, da haka suka ce rangwame ne. Amma dukkaninsu sun yi ittifaqi akan cewa duk abinda ba zobe ba ya wajaba a cire shi a wanki, ma'ana da abin a ce za a sa agogo ko wani abu makamancin haka wanda ya matse din shi ma ruwan ba zai shiga yadda zai wannan ba, to wannan ya wajaba a cire shi a wanki, ya wajaba a cire a wanki. Ya matsalar take wanda misali yake wata sana'a, kamar wanda yake sana'ar kwaba burodi ko wani abu gari da kulli ko wani abu, ko mace a gida tana kwaba fulawa don kai wani abu, kuma abin duk ya makalkale mata a hannunta, to ita ma wannan babu wani rangwame, sai ta gusar da shi gaba ɗayansa yadda ruwan zai jika fatarta, ko yadda zai jika fatarta ya ratsa fatarta, to shine ta yi abin da yake wajibi. Amma in ba haka ba, to ta yi sallah da lama, ta yi sallah da lama. To wataƙila daga cikin matsalolin da za su iya faɗo mana, ana samun wanda Allah ta'ala a halittarsu ya daɗa musu wata halitta wadda ba haka take a cikin mutane, kamar mai makon tsayin yatsu biyar, ai shi yana da na shida. To malamai sun ka tattauna fuqaha, wasu daga cikin suka ce a ba zai ba ruwanka da abin da ya dace, domin baya cikin abin da asali Allah yake halittar roman mutane a kai. Amma wasu daga cikin suka ce a kowa yana bautawa Allah dai da tabi'ar yadda Allah ya halicce shi, suka ce kawai dai in dai har akwai alamun rai, in dai shi ma yana da rai, ma'ana da a ce zai ji ciwo zai ji, shi ma ya wajaba a wanke shi. Har suka ce baka ga ba, Allah ya kiyaye wanda ya rasa hannun shi, wanke hannun ya fada a kansa, iya dan gabar da ta yi saura ita zai wanke, dan haka kowa zai bauta wa Allah ne da halin da yake ci. Ku shiga mashhur ra'ayi, to sai mu dakata a nan, sai mu tashi. Alaikum salam. Na a najasar kawai zai kawai, yaushe najasar ta taɓa shi? Bayan yayi alwala ko kafin yayi alwala? Bayan yayi alwala, iya nan gurin kawai zai yi, kawai in ya kauda najasar shi ke nan sai ya dawo. Na'am, na Hassan.
Kama yi bayanin da an dace, غالب الناس ينقلون من هنا من سنوخ يعني الى المرقة.